إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا شاتقوس قوات رمضان هجرة دبو دقري ودد أربعين دقو وانده زو شاتر قوات مبدو دبو بيدا عشرين دبيو منا ننجا اشكين سورة البقرة منا آية تا قريبي دهدو zuwa ta 206 inda Allah ta'ala yake bayyana dabi'o'i da halayen munafikai dan kan katanga la ilaha ulai wa la ilaha ulai wadanda musu tsaya akan daidai ba kuma su yi musulunci yadda Allah ta'ala ya ko da shi ba yukiruna al-islama wa yubtinuna al-kufra suna bayyana musulunci a baki amma zukatansu da ayyukansu suna ƙaryata abin da suke faɗa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim na'am
a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
wadannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan Allah zai shiga musulunci daga ina ka fito daga ina kake
BCJ
kwace a cikin rubutu ka zo zaka musulunta sai ka yadda da amincewarka kake son ka musulunta ko wani ya matsa maka yake sai ka yi dole
ina yadda
sai ka yadda ka amince to zan gaya maka abinda amincewarka da shi da yardarka shine musulunci ashhadu
alla ilaha
illallah
wa ashhadu
anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi
wa rasuluhu
abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau ni na yadda na amince na karba na gamsu kuma zan yi aiki da to ba wanda ya cancanci a kai tashi da bauta sai Allah ta'ala shi kadai hakan da ka faɗa cikin harshen larabci na fassara maka cikin harshen Hausa ka gamsu da haka
eh
kace daga yau da yarda ta da amincewa ta na gamsu cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zan masa biyayya zahiri da batini kai da haka
ayyada
kace kuma na ayyada na amince cewa annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne ruhul lahi ne kalimatul lahi ne alqaha ila maryam wa ruhum minhu na amince ba Allah bane ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja kai da haka
ayyada
to wannan yanzu ka zama cikakken musulmi amincewa ka da yardarka da wannan abin da ya haukan ka yanzu shine sanin musulunci da kuma aiki da shi mutum in ya musulunta to wannan musuluncin da ka shigo wajibi ne kuma ka san shi a aikace a karance muna da makaranta tunda kai dan cikin garin Gombe ne ka samu ka dinga halartar wannan makaranta domin ka ƙara samun ilimi mai zurfi na addinin musulunci sannan kuma akwai ƴan kwamitin mu yanzu haka za su koma gefe da kai su maka bayani dalla dalla na da zaran mutum ya musulunta akwai wasu abubuwa na gaggawa da zai yi waɗanda su ƙwararru ne akan wannan fannin za su karantar da kai sannan kuma za su ilmantar da kai kaɗan kaɗan a cikin addinin musulunci wani suna kake amfani da shi a da
Genesis
to abin maka Joseph
Genesis
to a ci gaba da kiran ka Genesis baka son kana son ka canza sunan da yardarka ba wani yema dole ba da wani suna kake sha'awa cikin sunayen da kake ji
abba
wani
abba
babba okay abba dan ka jota ce ummi je shi ne kace kuma abba abba yana nufin faza baban wani to kaga kai baka yabi kowa ko kana da yaya kana da yaya
a'a
to ai kaga ina jin ma'aure ma baka yabi ko to an sa maka baba kuma baban wa zabo wani sunan ne in kuma ka san baban sai a baka da baban kuma muna da baban da yawa
a'a
to wanne kake so
abar adam
ko baka dama kai nazari
eh
wanne adam
eh
Allahu akbar yace daga yau a dinga kiran sa adam to ka san adam dama shi ne baban namu gaba daya kuma da haka an je koma gidan kada na biya baban ne to da haka za a ci gaba da kiran ka adam malam adam ka shigo musulunci addini ne na aiki kai sana'a kai karatu kuma ka rike musuluncin ka da kyau musulunci ba ana kallon sa daga jikin wani bane ana kallon sa ne a rubuce yadda Allah ya aiko da shi yadda manzon Allah ya kawo shi muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ayyukan munafikai da kuma illolin munafiki bai rufe ayoyin nan guda uku ba sai da ya faɗi inda zai saka su sun zo lahira wato an faɗi laifin su kuma an musu hukuncin inda za su je bayan sun mutu
na'am
shi sa Allah ce fa hadduhu jahannam jahannama ta ishe shi wala bi'sal mihad kuma wannan shimfiɗa tamu nana a ce an kwantar da kai a jahannama to kai mummunan shimfiɗa kai mummunan ƙarshe to mun faɗi cewa Allah ta'ala cikin wannan aya yana gaya mana munafikai wa minan nas man yu'jibuka qawluhu daga cikin mutane akwai wanda in yana magana zai kayatar da kai saboda shi munafiki ya fi gyara bakinsa fiye da gyara zuciyarsa zai iya balaga ya iya mantiki ya iya falsafa ya iya surutu ya iya fane-fane da lamfasa magana da dabarun magana da hikimomin magana da azancin magana amma zuciyar fanfan fayo babu imani a zuciyar shi yasa annabi alaihi salatu wa sallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ta'ala baya kallon surorin ku abinda kuke yi a fili wa yafi kiba wa yafi firanta wa yafi fari wa yafi baki wa ya fi kyau wa ya fi muni wa ya fi tsowa wa ya fi gajarta wannan ba da su za a maka hukunci ranar kiyama ba mallaka ce bari cin koshi dan nan nauyi a cikin lahira za ma a zo da shirgegen kaso wanda ba shi da imani idan aka dora shi a cikin Allah sai dawo ka mafitan sauro yubta dirrajul samin yawmal kiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uda za a zo da shirjejen kato wanda nama ya tara kawai ba shi da imani idan an dora shi a cikin Allah ranar alkiyama nauyin sa ba zai kai kufin sauro ba saboda ba imani ba tarbiya ba aqida ba tauhidi babu abubuwa masu kyau ba aqida ingantacciya kawai zuwa yayi ta gyara jikin sa yayi ta gyara bakin sa da kalmomin sa so munafikai sun fi damuwa da gyaran baki da gyaran fili yadda mutum zai gyara jikin sa tukujibuka ajisamu wa in yaqulu tasma li qawlihi ka'annam khushub musannada yahsabuna kull sayhatin alayhi hum al'adu fahdharu qatalahum allah anna yufakun daka munafikai basu damu da gyaran zuciya ba ita kuma zuciya ita ce annabi alayhi salatu wasallam yake idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan zuciyarka ta gyaru ka cika ta da imani ka cika ta da san Allah da manzansa ka cika ta da san musulunci da kyawawan halaye da dabi'o'i to sai ka zama wanda Allah yake so kuma ka zama cikin wadanda Allah ya fifita sahabbai sun tambaye annabi alayhi salatu wassalam man afdalun nas wane ne a cikin mutane yafi daraja akwai hadisi da zo man khairun nas yace khairun nas man yanfa'un nas don ko shi kace man afdalun nas waye yafi daraja a cikin mutane annabi alayhi salatu wassalam yace wanda yafi daraja a cikin mutane shine kullu mahmumul qalb saduqul lisan mahmumul qalb saduqul lisan iya kalma biyu ne ya ga ku kuna son ku san wanda yafi daraja yafi kima yafi girma a wajen Allah sahabbai suka ce yace to mahmumul qalb saduqul lisan suka ce ya rasulullah mun san saduqul lisan ko saduqul lisan amma waye ko mahmumul qalb mai tsaftatacciyar zuciya yake huwa taqiyyun naqiy alladhi la ithma fihi wala baghaya wala jilla wala haqa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un annabi alayhi salatu wassalam yace wanda Allah ya fito mai tsaftatacciyar zuciya mai gaskiyar baki abinda yake zuciyarsa mai kyau ne abin da ke kan bakinsa ko baya cin karo da abin da ke zuciyarsa in yace to tun daga zuciya ya fada in yace a'a tun daga zuciya ya fada zuciyarsa mai kyau ce kuma maganganunsa masu kyau ne sai suka ce to mun gane mai gaskiyar magana amma wane ne mai tsaftatacciyar zuciya wanda babu shara da juji da bola a cikin zuciyarsa dan tsare shi huwa taqiyyun naqiy shine mai tsoron Allah tsaftatacce tsarkakacce alladhi la isma fihi wanda baya maida sabo dabi'a kun san akwai aikata sabo kana jin sabo kake yi har ma kana neman tuba kana najama har kana buga mutane waya don Allah a tana ni da addu'a Allah ya raba ni da wannan musifa da na fada irin wannan bai yi nisa bane akwai wanda yayi saban ya maimaita ya nanata ya saba har saban ya zame masa jiki har baya son ayi wa'azi akan irin wannan saban kai masu wa'azi ma da fadakarwa akan irin wannan saban haushin su yake ji wata kila ma da zai samu dama sai ya kashe kaga sabo ya zama yayi kaka gida yayi katutu yayi tsatsa irin wannan shine la isma fi to shi ba shi da irin wannan wala baghya sanan baya zalunta mutane baya daukan alhakin mutane baya cin zalun mutane wala jilla sanan ba shi da mugun abu a zuciyarsa ba shi da keta maketaci mazambaci ba shi da keta wala hasada sanan baya wa wani hasada in ya ganshi da ni'ima baya hasada mummuna iri biyu ce kaga mutum cikin alheri kana fata wannan alherin ya tafi kaga mutum cikin sharri kana fata sharrin ya zauna wajen ya kanka a cikin bala'i sai ce Allah bashi kanka fita daga bala'i. To wannan wani nau'i ne na hasada, na cewa in ya ga mutum a cikin bala'i yana fata ya zauna cikin bala'i, shi kuma wanda in ya ganka a cikin ni'ima yana fata Allah ya gusar da ni'iman nan ka koma cikin bala'i. Wannan shine ashaddu daga cikin anwa na hasada, tamanni zawali ni'imati anil ghayr, ka dinga fatan ni'imar wani Allah ya saka gushe. Wannan ciwon musifa ne Yahudawa da aka sani da shi, amma daga baya ya gangaro ya rarrafo dabba ilaikum ja'ul umami qablakum البغضاء والحسد، لا أقول حالك التي تحلق الشعر ولكن حالك التي تحلق الدين. يجي ولتشيو ده يدعم أقول ما نتكبع شكو كما يا سلالو يا منالو يا ناسو يا شبو تشنكو. يجي غابا ده جونا ده يو جونا تيتا ده كما حسدا. يجي ولتشيو مبداديو yana raba mutum da addininsa, kamar yadda ma'adci in ka samu ƙwararren wanzani ya shafawa kansa ruwa ya sa aska sai dai ka ji sumarka a ƙasa kawai. To hassada haka take tafi da addinin mutum ya dawo ba suma a kansa, ma'ana ba addini tare da shi. Wannan ciwon karo ya Allah ya raba ka da ciwon nan guda hudu, ciwon jin daɗin saƙo da sabawa da shi, da ciwon zalunci da sabo da shi, da ciwon ƙeta da mugunta, da kuma ciwon hasada. Annabi alaihi salatu wassalam ba za ka zama khairun nas ko afdalun nas ba sai ka tsufi da wannan sifofi. Ba ka su munafikai zuciyarsu ce ta lalace, ta yi tsaka, kafirci ya shiga cikinta. Munafiki iri biyu ne, akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar. Babban munafiki na irin wanda nake ba ku isoshinsu waɗanda suka yi mummunan laifin nan, to suna su munafincin na itiƙadi ne, wato annifaqul akbar ne, annifaqul itiƙadi mummuna. Shi ko mummunan guda shida ne, Allah kakka sa mu ɗaya daga ciki. Na farko ƙaryata annabi, su ba su yarda annabi gaskiya yake ba. Ƙaryata annabi ko kuma ƙaryata wani shashi, ka yarda da wani shashin saƙon annabi ka ƙaryata wani shashi. Ko da 99.9 da koyin tara kai da shi ka dan wani abu kwaya dai dan min tsitsi wanda ka tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kace wannan abun ƙarya ne, ka fada munafinci na aqida. Sannan jin haushin manzon Allah, jiya na ga muku Abdullahi bin Ubay bin Salul yana jin haushin Annabi ne saboda yana ga cewa ya samu kujeran mulki, za a dora shi gadan sarauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina, mabiyansa suka watsi suka ba Annabi, shi kuma yaga ba zai ba Annabi ba tunda ciwon mulki ya riga ya shige shi, kuma ba zai iya rabuwa da al'ummansa ba, don haka sai ya raba kafa ya hau katanga yana bin Annabi amma yana yakin sa. Sana akwai bugudu ba'd ma ja'a bihi rasul, ko kuma kai daga Annabi baka ƙaryata Annabi ba, amma akwai wani abu da Annabi ya zo da shi na addini ba ka san ka ga ana wannan abu, ba mu ce ce shi a duniya ba abin da yake ki irin niqabi ko hijabi, ko shi ba abin da yake ki irin ya ga matasa suna ta haddace Qur'ani, ko shi ba abin da yake ki irin ya ga ana cika wajen tafsiri kuma duk matasa ne. To wani bature lokacin da tura suke mulkin mallaka sai suka wuce wani guri ana tafsiri, suka ga mai jan bakin da farin gemu, mai fassarar da farin gemu, masu sauraron duk da fararen gemu, kun san abinda tura nan suka yi, sai suka fashe da dariya. Sai shi ɗaya bature ya ce kai ya za ku fashe da dariya, sai suka ce in ka ga wajen karatu duk da tijai ne a gurin to addini ya kusa mutuwa, domin da sun mutu za su tafi da abinsu. Amma in ka zo wajen tafsiri ka ga ɗan shekara 10, ka ga ɗan shekara 5, ka ga ɗan 20, ka ga ɗan 30, waɗannan fa su za su riƙe madafan iko nan gaba. Watakila gwamnan gombe na can gaba yana zaune a nan gurin, watakila president din Najeriya yana zaune a nan, watakila wasu manyan ministoci suna da zaune a nan, wasu manyan attajirai da za a samu nan gaba da za su zama su ne masu kuɗin Afirka, next masu kuɗin Afirka watakila suna zaune a nan, su ma ba su sani ba, saboda gaibi ne. Abinda Allah ya ɓoye a jikin ɗan Adam sai ya girma ake ganewa. Yanzu ku da rayuwarku ba ta ƙare ba, yanzu ne ake fuskantar rayuwar, to kun ga an ce mataki sai a ce Allahu a'lamu bi muradi
na'am
wannan me zai zama sai kace Allah ne ya sani to yanzu kuna zama a wajen tafsiri kuna matasa wasu suna secondary school wasu sun fara jami'a wasu sun gama jami'a za su fara aiki ana ta gaya muku Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce sai ka zama gwamna ka saba jin Allah ya ce ka zama shugaban kasa ka saba jin Allah ya ce aka baka wata babbar kujera ka saba da Allah ya ce ai ita ma kujerar ita ma sai a ce mata Allah ya ce na'am ko ina za ka shiga sai ka shiga da Allah ya ce wani yaro ɗaya daga cikin masu zama a nan gurin ya kira ni ya ce yanzu haka yana China ya gama karatu a China kuma makarantar da ya gama a China sun ɗauke shi lantara kuma da ana yake zaune lokacin da su Isa Aliyu suke zaune a nan gurin ba su za su zama minista yau shekara ta 24 ina zaune a kan kujerar ina su alƙali Ibrahim Allah ya ji kansa wasu sun zama manya sun ma wuce karatu yanzu bayan za su zama su kansu lokacin da duk suke zaune a nan gurin suke zaune ga su dakta ba bai kuma ga su malam baba ba wanda ya san cewa a zaunan da muke yi wani zai zama minista wani zai zama kaza wani zai zama kaza amma kun ga aikin Allah to shi yasa gayawa matasa Allah ya ce annabi ya ce gaban shi ne ake gini ɗan ƙanana nan duk ku dinga zuwa da su na iyalanka kamo hannunka ka ce zo mu tafi tafsiri baka san me zai zama nan gaba ba ya fara jin Allah ya ce yanzu ya kanana ɗan hizba ɗin nan da ake ganin su ya mutu mutu ɗan hizba na haɗa ɗan shekara huɗu ɗan shekara biyar shi ma ya tsaya ɗan hizba ne bari ka ga nan gaba abin da Allah zai bari to da haka muna fatan alheri cewa addinin Allah zai ci gaba da ɗaukaka to idan mutum baya san addinin Allah ya gurin kafa yana jin ciwo a zuciyarsa ya ga addinin Allah yana gurin kafa to wannan ciwo ne na munafiki shine ake kira al-masarratu bin khifadi dinir rasul ka dinga jin dadi kana farin ciki idan addinin Allah yana komawa baya sana al-karahiyatu lintisari dinir rasul kuma ka dinga jin haushi kana jin zafi idan kaga cewa guraren ne fuka sun rabu makarantu an cika university ana nema admission babu yaran mu sun tafi wasu sun tafi suna basic wasu suna low wasu suna kaza mun cika makarantu gorin da ake mana cewa mu ne masu bara mu ne ba ma da zuciya to yanzu mun yi zuciya yaran mu ne suke cika makarantu suna neman ilimi suna cika guraren sana'a suna sana'a shi suna yanzu lokacin bara ta kusa mutuwa zaman banza ya kare yaran mu da suke shaye-shaye akwai malamin da ya biya mu ya ce akwai yaran da ana kiran su yan shara ko yan kalare suka rubuto mata takarda suka ce malam mun zo mu tuba mun daina saran kowa daga yau mu ma za mu koma mutanen arziki ki da Allah gabatar da mu ma mun daina da ma wallahi rashin sana'a ne da rashin aikin ne wasu su ba mu kwaya ba su ba ƴaƴansu ba su ba mu kwaya ba su ba matansu ba su ba mu makami ƴaƴansu suna can a cikin AC mu kuma sun ba mu makami a sassare mu a kashe mu to mu ma mun gano kujerar da suke kai mu ba za mu iya hawa tunda ba a goshin ka aka rubuta ba malam wannan zuciya mun ji daɗi da matasa suka gano cewa wasu suna amfani da su su sassari kansu su kashe kansu su jima kansu ciwo kuma a cikin masu saran babu ƴaƴansu su masu sa a yi saran babu ƴaƴansu babu matansu babu jikokinsu babu zuriyarsu in an kun abin gaskiya ne ka sa ɗanka shi ma ya sha ƙwayar mana ka ba shi makami ai abun gaskiya kai kake shigewa gaba kai da ɗanka amma ku ɗebo ƴaƴan talakawa ga talauci ga jahilci ga rashin sana'a ga rashin aikin yi ku ba su ƙwaya ku ba su makamai ku ba su suna kasaran junansu suna kakkashe kansu wannan cin amana ne na al'umma cin amana ne ka ɗauki matashi kana da irinsa a gida ka kai naka turai yana karatu in za a yi kamfen ba a ganin naka a ciki amma ka ɗauki ɗan talaka ka zo ka ba shi ƙwaya ka bugar da shi ka ɗauki makami ka ba shi ya nemi shi ma ɗan uwansa ɗan talaka ya tara masa ya fille masa kai ya fille masa hannu ya ji masa rauni kuna aiki kuna kallo a talabishin to yaran suka ce mun daina malam mu ma yanzu mu ma kujerar da suke kai mu ma ita za mu nema mun tuba za mu koma makaranta dama wani rashin gata ne, wani rashin kuɗi ne, muka ce to ai karo-karo, kowa ya zo da takardarsa mu duba mu ga ina zai iya komawa. Wanda zai iya cigaba da karatu, cigaba da karatu. Wanda zai sana'a, a nemi wani da iya sana'a ya koya masa. Shi ma ya zama mutumin arziki, ya aure, ya iyali, ya mata. Shi ma ya fito ya nemi kujera. Mu koya masa baya shi ma ya zama bana rarrukin. A shi kenan ba? Shi da ya san ciwo, kaga ai shi ba zai zo ya dauki matasa, ya ba su ƙwaya, ya bugar da su, ya aje su a rana ana kashe su. Cin amana ne. Nakan wallahi yadda ka lalata na wani, nakan da ka kai turai, su ma a can za su lalace. Za su dawo suna shan ƙwaya irin da turai. Wadda ma a kan ɗan ya tsaye ta kai 400. Saboda haka kar ka lalata ɗan wani ka gyara naka, sai lalacewa ta koma kan ɗanka. To kun ga waɗannan su ne siffofin munafukai, Allah ya raba mu da munafunci. Shi ne Allah ta'ala ya ce, suna gyara bakinsu, suna gyara lamarinsu. Tuku ji buka alfamu a minan nasi, man yi ji buka ƙauduhu. Maganganunsu za su ƙayatar da kai su birge ka su ja hankalinka saboda iya magana. Amma mafi hayatin duniya, maganganun nasu iya nan duniya ne. Ba wai maganganu ne waɗanda suke na addini ba, ko ma sun faɗi na addinin duniya suke miki da shi. Wai shinullahi ala wasi kalbi, har yana kafa Allah shaida cewa abin da na faɗa gaskiya ne, Allah ne shaida, ko Allah ya san abin da ke cikin zuciyata, kuma abin da ke cikin zuciyata ba gaskiya ba ne. Wa huwa aladdul khifaf, shi mai tsananin husuma ne da gardama da musu da jayayya. Na gaya muku duk mutumin da ya sa musu da jayayya da gardama a rayuwarsa, ko ilimi ne ba zai albarka ba. Kakka yadda ka shiga addinin musu da jayayya da gardama. In mutum ya zo ya ce abin da kake daidai ne, ka ci gaban ya ce ba daidai ba ne, to je nasa kai naka mana. Sai an yi wani rigima, ko an yi musu ai ta gardama. Gardama in ta shige ka ta zame maka ɗabi'a, ko an faɗi gaskiya ba za ka ɗauka ba. To shi ne muka ce na ba ku kisa ɗaya jiya ko? Na ce muku daga cikin sharrin da munafukai suka ƙulla wa musulunci, Allah ya warware. Jiya na gaya muku kisa guda ɗaya. Na ce yau zan ba ku ta biyu. Kisa ta biyu shi ne sharri da ƙagen da suka ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha. Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ita ta rawaito mana kista da labarin abin da ya faru na abin da waɗannan munafukai suka ƙulla mata. Waɗanda suka shigo a cikin kista zan fara gaya muku sunayensu don kowa muka zo daidai shi sai mu faɗi abin da ya shigo da shi. A cikin wannan kista ta Nana Aisha akwai ita kanta Nana Aisha ɗin. Allah ya ƙara mata yarda. Akwai Safwan bin Abtal bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Wannan mutumin shine wanda shi ma aka yi masa ƙagen, aka haɗa ƙagen da Nana Aisha. Da haka waɗannan su ne aka nufa. Sannan abu na uku, Abdullahi bin Ubay bin Salul. Wanda shi wannan shi ya ƙirƙiri ƙagen ya saka shi. Kun ga an samu ɓangaren da ke kira ƙage da kuma waɗanda aka ƙirƙirawa ƙagen, an samu ɓangare ne. To sai kuma wani ɓangare ya shigo shi ne Mistaku bin Usasa. Mistaku bin Usasa babban sahabi ne ya je yaƙin Badar. Sannan sai kuma Hassan bin Sabit shi ma ya shigo, babban sahabi ne wanda idan ana wato Yahudawa da munafukai da Qurayshawa suka yi amfani da 'yan social media, don a lokacin social media su shi ne waƙoƙi, sai kai waƙa nan da na sai haka ce a ta yaɗawa. In ka zagi mutum da waƙa kafin gari ya waye ta shiga ko'ina, ita ce social media zamanin. To in suka yi waƙa suka faɗi mummunan magana ga Annabi alaihi salatu wassalamu, sai Hassan bin Sabit ya ce ya Rasulallah waƙan nan ne ma fa ƙwararre ne, a bani dama in yi amfani da basira ta musu rabbi. A nan sai ya ce ai dangina ne, yan uwana ne, Qurayshawa ne, kaka je zagin su ka haɗa da ni. A tushen ku ɗaya suka ji mutum yazo zai zagi wanka ko ɗan wanka a gidanka, sai ya je ya haɗa da iyayenku gaba ɗaya. Ya ce ya Rasulallah na san dabarar da zan yi in cire ka daga ciki kamar yadda ake cire gashi daga cikin ƙulli. Ban san abin da ake nufi cire gashi daga cikin ƙulli ba, sai da na tambayi wata mata mai yin gurasa a Kano, ya kuke cire gashi daga cikin ƙulli? Ta ce yawwa, abinda muke yi shi ne idan ka dama kullin sai ka hango gashi a ciki, to sai kai haka da dan yatsanka sai ka dora a kanka, kana dorawa a kan gashin shi, gashin zai makale a jikin hannunka, yana makala sai ka dauke shi. Ita to haka muke dauke gashi daga kulli. Sai na gano abinda Hassan bin Sabi yake nufi cewa wannan waka da zai yi da zambo da kushe da zai ba Qurayshawa ba zai shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasabarsa ba. Har kuma Annabi yake masa sallallahu alaihi wasallama ka je ka samu Sayyidina Abubakar, shi ya kware wajen sanin nasaba, zai tantance maka waɗanda suke da laifin yadda zaka iya sukan ya shafe su ba tare da ya shafi waɗanda ba su da laifi ba. Kun ji abin da shi kuma ya shigo ciki. Sannan akwai Hamnatu bint Jahash. Ita Hamnatu bint Jahash an wace uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya da Zainab bint Jahash matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma Zainab bint Jahash mahaifiyarta ƙanwar mahaifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Zaka shi yasa ba a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi kowa kusanci da Annabi ta bangaren nan sama. Kuma ita ce mai cewa kowace mace a duniya aka daura aurenta amma ni daga sama Allah ya daura aurena. Fadan ma qada zaidun minha wa taran zawwajna ka. To ita ma ƙanwarta Hamnatu ta shigo cikin wannan labari, kuma tana cikin wanda aka yi mata bulala guda 80. Za ku ji me yasa aka wa Hamnatu ƙanwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mata bulala 80 a cikin wannan kisa. Waye jawo mata? Sannan ya aka yi Hassan bin Sabit wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka harbe su da baitukanka, ya fi musu ciwo fiye da taron takobi, kuma Jibril yana tare da kai. Amma shi ma sai da aka yi masa bulala 80 saboda ya shigo cikin wannan kisa. Sannan Misdaku ya je yakin Badar, shi kuma Misdaku din nan bin Usasa babarsa wacce ta haife shi, to babarta ita kuma ƙanwar mahaifiyar Sayyidina Abubakar ce uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. Sunan mahaifiyar Abubakar Salma bintu Sakar. To tana da ƙanwa da ita uwa ɗaya, uba ɗaya. Ita ce ta haifa mahaifiyar shi Misdaku, aka haifi Misdaku. To yana ƙarami mahaifinsa ya rasu. Sayyidina Abubakar ya ɗauko shi yadda muke cewa ku riƙe marayu ɗin nan. To Sayyidina Abubakar ya ɗauko shi a maraya yake ci da shi, yake sha da shi, yake koya masa sana'a. Shi ma ya shiga cikin kissar kuma an masa bulala 80. Sannan akwai manyan shugabannin Aus da Khazraj. Akwai Sa'ad bin Ma'az. Sa'ad bin Ma'az shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu ila sayyidikum, ku tashi ku tare mai gidanku. Shine wanda lokacin da ya rasu mala'ika 70,000 ne suka sauka su halacci jana'izarsa. Shine wanda lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ya girgiza. Jibril ya sauke shi, ya Rasulullah al'arshin Allah ya girgiza, yayi vibration daga cikin sahabbanka wani babban sahabi ya rasu, shine Sa'ad bin Mu'adh. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ku tashi mu tafi jana'izar Sa'ad, ya dinga sauri da sahabbai sai da takalma su suka tsinke, bargunan suka dinga faduwa akan kafadar su. Suka ce ya Rasulullah saurin ne kake haka? Yace mala'iku ne suka tawo jana'izar sa, ba ma so su riga mu zuwa. Yana zuwa ya tarar da shi, ya dauke shi, ya kwantar da shi akan cinyarsa, yace Sa'ad ni ne shaidarka a gaban Allah. Ka gaskata manzonsa, ka bi addininsa, kuma ka mutu a kai, ni ne shaidarka a gaban Allah. To wannan sahabin shi ma ya shigo cikin kissa, za ku ji meye matsayinsa a cikin kissa. Sannan akwai Sa'ad bin Ubada. Sa'ad bin Ubada shi ne shugaban Aus. Shugaban Aus shi kuma wanda shi ne shugaban Khazraj. Sannan akwai Usayd bin Hudayr. Shi Usayd bin Hudayr wannan babban sahabin nan, shi abin da ya shigo da shi, shi kuma shi dan baffan Sa'ad bin Mu'adh ne, kuma za ku ji abin da ya shigo cikin kissa. Sannan Sayyidina Abubakar ya shigo cikin wannan kissa, za ku ji ta inda ya shigo. Matarsa Ummu Ruman mahaifiyar Nana Aisha ita ma ta shigo cikin kissa, za ku ji abin da ya shigo da ita. Ali bin Abi Talib nam ya shigo cikin wannan kissa. Usama bin Zayd ya shigo cikin wannan kissa. Waɗannan su ne suka shigo cikin wannan nan kissar, waɗanda kowa akwai mawkifinsa. Akwai Barira ita ma ta shigo cikin wannan kissar. To bari bari Nana Aisha ta ba mu labarin abin da ya faru. Nana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya, na ga muku yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa. wacce sunanta ya fito sai a tafi da ita, tace da akai ƙuri'a sai sunana ya fito, da sunana ya fito sai aka tafi da ni, ni kuma da zan tafi akwai yatta Asma'u bintu Abi Bakar mata Az-Zubair bin Al-Awwam mata ya Abdullah bin Zubair da Urwatu bin Zubair, tana da abun wuya, abun wuyan nan ana kiran sa tsakiya wanda ake sa zuwa su kaloli daban-daban, mata suka daura shi a kugu ana kiran sa jitida, to sai tace ta ba ta aro dan tawa Annabi kwalliya da shi, ashe dai wannan abun wuyan zai zama tashin hankali duk da haka abun wuyan nan take, saboda haka aka tafi yaki aka gama yaki aka dawo, a wajen dawowa Nana Aisha ana dora ta akan raƙumi, raƙumin kuma ana dora masa wani ɗan gida a sabansa da ake kira Darbuka, ana kiransa Haudaji da Larabci, da wasu ana kiransa Darbuka, haka ‘yan rumfashi haka ake yi akan raƙumi, to wannan ana ake saka ta lokacin kuma shekarunta bai nisa ba, don a shekara ta biyar ne bayan hijira, lokacin gaba ɗaya shekaranta a duniya 14, kuma tace lokacin ma bata yi kauri ba, bata yi ƙiba ba, ita siririya ce, to a nan cikin wannan hudancin ake saka ta, to da aka zo dare ya yi an sauke raƙuma ana hutawa, sai ta laluba wuyanta sai ta ji wannan sarƙar ta tsinke, sai ta tuno inda aka yi zangon farko a nan sarƙar ta faɗi, abinta da ƙarancin shekaru a lokacin bata ce da Allah a koma a nemo min sarƙar ta ba, kawai sai ta fauka sai ta tafi neman sarƙar, ita ba neman sarƙar tana ta neman sarƙar, su kuma da lokacin tafiya aka ce lokacin tafiya yayi sai kawai aka tashi raƙumi, tunda ba nauyi gare ta ba, a ga wani alamar raƙumin ya nuna alamar wani abu mai nauyi a kansa ba, ko sai aka kora raƙumi aka tafi sai aka barta, ita kuma da ta je ta ga sarƙar ta ta dawo tana dawa sai ta ga ba kowa, gaba ɗaya batalin na namijin wajen 1500 duk mun dace, ta ce to watakila in suka yi nisa suka duba ba su ganni ba za su dawo, daga sai ta nemi dan wani guri haka sai ta kwanta, kamar tana ta kwanta haka tana jira sai bacci ya dauke ta, to akwai wani abu da ake yi shine idan za a tafi yaki ko za a yi doguwar tafiya sai a bar wasu a can baya, su na can bayan amfanin su suna tafiya ne ko wani zai karye ko ya ji rauni ko a yarda wani abu sai su dinga tsintowa, ma'ana kada a bar wani abu a baya, sai a ce wasu tsaya kamar kilomita 5 a bayan su da bataliyar, sai bataliyar ta yi gaba su kuma sai su dinga biyowa suna ga me aka bari, me aka manta, wani kaya aka bari, to shi wannan Safwan, Safwan bin Mu'attal As-Sulami yana cikin waɗanda ake barinsa a baya su dinga tahowa suna biyo bayan bataliya don su ga ko akwai wani abu da aka manta, yana fitowa gurin da raƙuminsa kawai sai ya gana na shi a kwance ita kadai a dokar daji, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da ya faɗi wannan kalmar da ƙarfi sai na Aisha kawai ta farka, tana farka sai ta ja da ƙafa da zarfe ta sai ya jawo raƙumin ya yi ƙasa da shi, sai ta taka raƙumin ta hau sai ya riƙe raƙumin ya ci gaba da tafiya, iya kalmar da ta ji a gurinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai tsara ba bai rage ba, bata ce masa ƙala bai ce masa ƙala ba, ta hau raƙumi ya ja raƙumi haka ta ci, to an sauka can a gaba an sauka a sansani sai kawai aka hango wannan raƙumi, Nana Aisha tana kan raƙumin ga kuma Safwan bin Mu'attal As-Sulami yana jawowa, kun san an baro su a daji kenan su biyu kan sai Abdullah bin Ubay bin Salul, to dai sai yana da wayo shi yasa za ku ga a cikin bulalar da aka yi ba a yi masa ba, saboda shi bai fito da maganar shi ya faɗe ta ba, yake to ana dai yaɗawa ana ga wannan abin ku barin su a dajin nan ba ku wani abu su biyu a dokar daji ba wani abu kuwa, ya kamata fa a yi bincike sai fara yaɗa abin da sunan kamar wani jita-jita ne ake yi, zaka bai dangana abin gare shi kai tsaye ba, sai kawai abu ya fara yaɗuwa, aka fara yaɗuwa suka dinga bi suna bubbun mutane, ai wannan sahabi da aka bari a daji da shi da masu Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya faru, aka ce hada magana tun tana mutum biyu mutum uku mutum biyar kafin ka ce ne an shigo Madina duk sabon, ita kuma na Aisha an dawo gari bata san duk da wannan magana ba, sai ta dan samu janta da zazzabi dan haka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ji amma ba a bari ta ji ba ita to duk da safe da yamma da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya duba iyalansa ya je ya gaishe su irin abin nan mu da muke yi ka zauna a daki kai matarka za ta zo ta gaishe ka wannan mulkin da muke yi ya'yanka duk zo su gaishe ka to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa ya gaishe su mun ji bambancin mu da yadda annabi ya ce wa iyalansa Ibn Hajar Asqalani yace da safe in yayin sallah asuba ya gama azkar zai zagaya bi yace ya kun tashi lafiya kun fa don kai aka ba amana dole kaje ka tarar amana da aka baka tana nan lafiya ko amma mu muke kai mutum ne wanka ya kaji a kujera jira da gida an tashi lafiya wai kai za zo a ci an tashi lafiya kai da aka baka ajiya ba kai za ka je ka ga ajiyar ta tashi lafiya ba wani ma ya ga dama sai ki an tashi lafiya Ibn Hajar yace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai je ya duba iyalansa kin tashi lafiya kin muni lafiya a kwana lafiya sai ya je su uku kullum haka yake a cikin take bayani to saboda haka sai ya zama tunda ya ji wannan labarin kuma abin ya fara damunsa tunda shi ake nufi da wannan a bata shi in ya shigo inda Aisha take sai ya ce kaifa fikum ya mutuniyar take shi da zai zo ya saki fuska ya yi murmushi ya yi dariya suna na isha ta gane akwai wani abu a nan ba haka yake ba mutum ne mai murmushi mai sakin fuska mai fara'a mai jan mutum a jiki mai kaya maka magana mai daɗi amma sai ta ga duk ba waɗannan sun fa ya ɗan canza mata amma dai ba ta san wani ne yake faruwa ba amma dai ta ga canji aka ci gaba da tafiya haka har aka yi kwana 27 ba wanda ya gane na isha amma duk labari ya bugu to ita mahaifiyar shi mustahu ummu mustahi ita kuma tana wa nana Aisha hidima tunda an auren da ita da karancin shekaru dama aka dauki ne aiki akai gida don ta dinga kula da mace to ta take kula da nana Aisha saboda haka lokacin kuma ban dakai shi take cewa bayan daki daga nan muka samu ban daki ko ba haya ko bayan gida da ban daki ai can ake tafiya ne sai yi shi sai da baka fatanya ka tafi da shi ka je can ka haƙa ka yi ka bindi amma ba a yi banɗaki a kusa da gida sannan ba a yi banɗaki ma a cikin gida ba a yi banɗaki yanzu banɗaki a cikin ɗaki ma ta ba ma a cikin ɗaki ba ma yanzu a gindin gado na ga wani sabon design yanzu ya fito cewa da ka san ko da gado sai ka hauko ka kaga wannan design din yanzu kaga kuma su da kaba'in su zama abokan barci an jawo kuma su da kaba'in su cikin daki tunda su ko suke so na wajen bayan gida kuma gashi ka an yi shi yanzu a cikin gadon design din hada da gadon ake yi ko da haka sai a yi shi wani design ne hada da gado kawai kana farkawa kawai sai ka tsugunna an daina ba shi gaban daki to saboda haka take ban dakan mu a nesa muke yin to ita wannan sahabiya ummu mustahi ita ce take wa nana isharacciya zuwa bayan gari in za ta tsugunna to tun da suna tafiya ko a wajen dawo ba sai sai tun tube da zanin ta sai ta ce Allah ya la'anci mustahu na ta ce kai tun da wannan magana ya mutumin arziki wanda ya je yakin Badar kuma danki za ki gaya masa wannan makan magana ta ita mustahu sai za a ce faɗa ka ta ce a baki ji abin da yake faɗa ba ta ce me ya faɗa duk ba ta san labarin ba sai yanzu me ya faɗa ta ce ai kaji aka yi miki yake yaɗawa ta inna lillahi insha Allah ka ji an sallah mu ta ce kawai dama ba ni da lafiya sai rashin lafiyan ya ninku ya kawo ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai nace masa ya rasulullah ko zaka ban izini in je gida yace ba ko mai jeki shi bai ce mata kala ba kawai jeki ta tafi gida tana zuwa sai ta tarbi babarta ummu ruma mutuniyar arzi tace wanda yake faruwa ne tace kwantar da hankalin ki yarinya dama in Allah ya wa mace kyau kuma tana da kishiyoyi kuma tana da farin jini ba za ta rasa masu hasada da za su yi mata sharri ba sai ma kin ji kenan kace na ci babana ma ya ci suke ya ci mijina ma ya ci suke ya ci a wata ruwa ba sai ta faɗi ta suma sai da aka jika bargo a ruwa sannan aka zo aka yafa mata sannan ta dan sanni ta farfado sai na Abubakar yana tun yana karatu Qur'ani shi ma abin ya dame shi sai kuka yake kawai ya rasu inda zai saka su sai aka ga musu ai Aisha ta zo sai yazo kace baba kai ma ka ji wannan labarin da ke naji amma ya za a yi har sai yadda za a yi gaskiya ne ko ƙarya babu wani da abu da ya tabbatar da gaskiya abin ko ƙaryarsa kitara take kawai ke kuka take sai da na kwana biyu da wuni guda ido na hawaye bai dauke ba kuka kawai ne ban kuma ci komai a kwana biyu nan da wuni guda ba sai kuka ne take sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanmu a cikin kwana na 30 kenan sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da yazo ya sallama sai ya shigo take tunda abin ya faru tsawon wata guda din nan bai ce mun kala ba da ce mun kala ita sai ya shigo ko kasan nan shine na ce muku akwai sahabban da suka shigo ko ban kawo muku inda suka shigo ba shine Sa'd ibn Mu'adh da Sa'd ibn Ubada to Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji abin ya yawa sai ya tara mutane ya hau munbari ya ce ya ku mutane na samu labari wani mutum yana bata iyalan gida yana ni ban san komai game da matata ba sai alheri wanda kuma ake jingina abun gare shi ni bai taba shiga gida na ba sai muna tare bai taba wata alaka ko mutumin arziki ne dan sai sahabbai suka ce shi ma Sa'd ibn Mu'adh sai ce ya Rasulullah wane ne wannan mutum ka gaya mana shi wanda yake fata iyalan gidanka idan yana cikin mu Ausu inda shi ne shugaban Ausu zan je in filla kansa idan kuma a cikin yan uwan Khazraj yake to ka ba mu sai ka ba da umarni aje a gama ma da shi to sai shi Sa'd ibn Ubada sai kuma Hamiyya ta dauke sai ce kai kayya kake kayya kake ba za ka kashe shi ba irin kabilancin nan ya taso ba za ka kashe shi ba sai shi kuma Usayd ibn Khudayr wanda shi yana tare da Sa'd sai ce kayya kake kai munafiki ne kana kare munafikai mu kake sai aka tada jima a masallaci za a fara doke doke sai Annabi ce kai kowa yi zan ta haifai da biyayya sai aka yi sai kawai ya tashi ya shiga gida to da ya shiga gida sai yasa aka kira masa Ali bin Abi Talib aka kira masa Usama me yasa Annabi ya kira dinnan sabon guda biyu saboda ƴan cikin gida ne Ali bin Abi Talib dama da babansa da baban manzo Allah uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sannan kuma shi ya rike shi tun yana karami kuma ya aura masa ƴarsa saboda haka renon manzo Allah ne kuma matashi ne Usama bin Zaid babansa Zaid bin Haritha babansa Umma Ayman al-Barakatul Habashiyya su ma a gidan manzo Allah suka tashi shi ya hada auren su ma aka haife shi kuma yake son sa to da waɗannan matasan guda biyu duk abin da kake so ayi a gama ka kira mata tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam so yake ayi a gama sai kira mata sa kuma ina jikin sa yake mai shawara ku game da wannan abin da yake yakawa akan Aisha Ali da Abi Talib yake kaga baka da wata damuwa ya Rasulullah abin nan naga ya da zai ka yana cin ta arai mata suna nan da yawa in kai da abu ne ya dace kawai ka rabu da ita mana ka huta isa bai ce a ya rasulullah ka rabu da iyalanka mata ka abu kuniya arziki ce sharra ake mata ka rabu da iyalan ya samu shawara guda biyu masu cin karo da ni sai ce amma ka tambayi wanda suke tare da ita Barira idan akwai wani abu za ka gaya ma sai aka kira Barira Barira mai cika gani game da Nana Aisha wanda yake daure mata kai tace a yarinya ce je kawai ba ta da wani abu sai yarinta in an ba ta ta gama kulli sai ta bari awaki su sun yi yarin ta ne kawai ke damunta daga ce ba wannan ba zarginta ake suke subhanallah ai ba zai yi ba a ba ina a cike ba za ta yi ba da sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa a cikin gida to shi ne da yasa ya tashi ya tafi gidan sai na baka da yazo sai ya ce yayi muqaddima inna alhamdulillah gama yace Aisha labari ya zo a kanki da zargi cewa kin aikata kaza idan kin san biki aikata ba Allah ne bai wanke ki idan kuma kin yi to shi Allah ta'ala in kai laifi ka tuba kai istighfari ka gyara Allah sai maka gafara kace kawai sai hawayen da yake zuba sai ya dauke kawai sai na waiwayo ga wata dama ita ma wata kawarta ta zo ita ma tana zo tana ta kuka to ban gaya muku ba kafin a zo karshen ban gaya muku abin da ya shigo da Hamnatu ba ita Zainab a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacce take gasa da Nana Aisha kamar ta to da wannan abin ya faru akai mata sharri sai yar uwarta ta shigo da taimakon yar uwarta cewa idan aka zubar da iman na Aisha iman yar uwarta za ta kara sai wata samu Zainab din tace mata kin ga alhamdulillah matan nan an mata sharri ko dai tai ko ba sai ba kin ga dai ai in muka yada darajarta za ta fadi sai ta ce ba ruwana ba ruwana Aisha mutune arziki ce mutune yake kike ba za ta yi haka ba sharri ake mata kaga abin da ya fitar da
Zainab
binti Jahash kenan ita Hamzatu ce ta ci gaba da yada to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mana Aisha haka sai na Aisha tace ta waiwayo tace hawaye dauke tace tace babansa babanta sai na Abubakar ka amsa wa manzo Allah mana tace to me zan ce masa tace baba tace sai ki amsa man tace ni ba zan ce ba wanda ya san me zai ce tace sai nace to labari ne yazo kuma labarin nan har ya shiga zukatanku ya zauna a kaina idan nace muku ban yi ba kuma Allah ya kuma ba za ku yadda ba in kuma nace nayi to nawa kai na sharri kuma Allah ya san ban ba kuma shi kuke so ku ji tace ban ga wani abu da ya dace ba sai dai in ba da misali da baban Yusuf tace sunan Yakub din baban ban rike ba na manta saboda ba na karatu Qur'ani sosai ina yarinya tace fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun tace kawai sai na juya na kalli garu tace ni dai na san Allah ba zai zalunce ni ba kuma na san ba zai fitar da ni sai Allah na san ban ba kuma na san ba zai fitar da ni sai Allah tace amma ban dauka za a yi wahayi a kaina ba na dauka kawai abinda zai faru Annabi zai mafarki ya gani a mafarki a nuna masa ban yi ba tace ka ce ga alama wahayi ya zo dama wahayi zai zo alama kamar wani kukan zuma haka da kamar sarka haka Annabi sura yake ji sai kawai gumi ya fara dauki shi gumi ya fara zuba sai aka sa masa fulu aka tare shi haka da fulu ana masa wahayi a shi ayoyi guda 10 ake zubo masa daga sama tace da ana wahayin nan tace ni dai wallahi hankali na kwance ta na san duk abin da Allah zai gaya masa sai ya wani dan dibin komai ba tace amma Abubakar da babata su kuma hankalin su ya tashi kamar su mutu saboda kada Allah ya saukar da aya ya ce yan su tsaye shi ne babban tashin hankali saboda Allah ya faɗa magana ta kare yace ana gama Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi abin da ya fara yi kawai sai ya murmushi yayi dariya ya kalle ni yace ki farin ciki Allah ya wanke ki sai sayyidina Abubakar da matarsa kuma Umaru ma tace ki tashi ba zaki gaishe shi tace wala tashi a gaishe rakuwa ba tace ba wani wanda zan tashi gaishe sa Allah kawai zan yi godiya kada ya wanke ni sai aka karanta innal ladina ja'u bil ithmi usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum lakul limrin minkum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabun alim ya annabi ya tare ta habbai ya hawo mumbari yace to Allah wanke Aisha ina waɗanda suka yada magana hannun wa kaji ni wanda ya ga mutum sai su koma gidan wani ya ga mutum sai aka tsato mutum uku su masu imani ne mutanen arziki ka san wata ranji ta ji ta nika fado bakin mutumin arziki sai aka ce Hassan bin Sabi ya zauna yana wajen shekara 70 ko 80 aka yi masa bulala 80 ta kazari aka ce aje a taho da waccan kanwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallam mata Abdurrahman bin Auf ita ma aka zane ta bulala 80 aka ce a zo da Mustahu shi ma aka zane shi bulala 80 shi ko wancan sai Allah ya ci ya kyale shi kai mun hadu wallahi ka wallahi kibrahu minhu da ku azadu abdu shi haji ana wa musulmi ne dan a wanke shi shi ko ba abun wankewa a jikin sa to a daura kashi ko a bata injiya aka kyale shi to sun abun haji aka musu kenan aka wanke su to sai na Abubakar ya ji zafin abin da wannan maraya yayi sai ya kira shi yace kai yanzu ci da kai da nake da sha da kai da nake da taimakon ga da nake amma aka wa ya ta sharri ka shiga ba zan ka wallahi na rantse ba zan kara ci da kai sai Allah ya ce a'a wala ya'tal ulul fadl min wasa'at an yi wasu ulul qurbal musakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaka sura Allah ya ce kai ma ba ka san ya ce muku ku yaje Abubakar yace na yace ma yayi kafara wannan rantsuwar kuma yace a kara masa abincin da ake bashi yanzu wannan sharrin in a wannan zamani ne da ba a wahayi aka laka maka shi ba zai rika shiga daki kawai kai ta hazu da Allah wa liman wakil ba ba zai fita kai sai Allah to wannan shine jijiya ta biyu da munafikai suka akkata an sha wahala an jigata kuma Allah ya ci saukar da wahayi sai da aka yi wata guda a haka san Allah wara matsala to wannan shine kissa ta biyu gobe za ni ta uku na sharrin da munafikai suka ka a cikin addinin musulunci Allah kare mu daga munafinci malam mijina ne yasa ni aiki sakamakon rashin lafiya da nake fama da shi sai na sa iyaka ta yi yazo ya samu tana yi sai ya faɗa har yayi min duka ya targada ni mama ta ta samu kai karanta a kotu da neman saki amma ƴar mu budurwa da ta kusa aure ta roki da janye karar mamar ta mu kuma tace in na janye za ta tsine mu malam ya zanyi kwama tala ce kaji kwama tala wato wannan abun kuskure ne kadan zai faru amma rashin bincike da hakuri sai dawo an sa ta aiki da sai ki ce mai gida aikin nan da ka sa ni ba ni da lafiya to Allah ga ƴan mu za ta yi shi watakila zai ga tunda bai san baki da lafiya ba ko ba ki gaya masa ba sai ya dauka cewa raina shi kikai kuma yanzu ana cikin zafin nan na ajihu da zafin nan na gari dama an dauko rigima watakila karshen wata ba zai samu albashi ba to watakila ma cikin yana cikin asu ko ingani in kuma ran ne daga asu za ki fitar da ran duka na'am ko menene yawwa ka gani to saboda haka watakila akwai problem da yawa shi yasa aka huji a kanki ai shi ne ka ce ba su da lafiyar ma amma ai matsalar ta ba ta gaya masa cewa ba su da lafiya ba ne wannan information gap in communication da aka samu na rashin gaya masa cewa ba ni da lafiya ba zan ba amma ƴan mu za ta yi shi ne ya zo ya tara aikin da ya sa ɗin ana yi amma wacce ya sa ɗin ba ita take yi ba to kuma ga fushi sai shi kuma kawai ya yi duka wanda duka ba bai kamata ba to da ya maka duka ita kuma babu ta jaruma gaske ke dan wacce za ta tsaya ta kare haƙƙin ƴanta ba karamin mutum arziki ba ce da yanzu sai mutum ya yi ta duka kuma ka zo ka ce ya haƙuri ba komai sai ya ce in ma na da keki na taka ki na ma karya ki dawo min da ke zai shi yasa uwa ta nuna ita uwa ce ta nema ƴanta haƙƙin ta ko tunda shi ba haƙuri aka ce a baya ba a cikin takardar to wajen nema haƙƙin ne ko me ko a zo a yi turuhu a ga ya fa kuskuren sa yayi abin da ita kuma sai ta tafi kotu cewa a yi saki kuma ita ta an kusa mata aure ta ji cewa an saki babarta da babarta suna kotu suna shari'a ga saurayi ya zo zance a ce uwarta sun tafi kotu da babarta ita an bata mata aure an kashe mata kasuwa cewa iyayenta ma suna kotu kaga saurayi ma wata shi ma ya tattara ina sa ya gudu shi yasa ita kuma ta ga dan Allah ka arabu shi sai ya zama magana da yake mata ta huce amma shi kuma iwo kowa ba ta huce ba yanzu abin da zamu shine da mun san mu sai mu shigo mu je mu ce dan Allah ba ki hakuri ki hakuri ba a kyauta ba shi ma zai zo har gida ya baki hakuri mu dauke shi mu masa fada mu kai shi har gida ya ba uwa hakuri a je kotu a janye da dan an sha irin wannan a kano kuma wani dan tashi har gidan ma nake zuwa je har gidan ce to da Allah ya hakuri kai a janye kai ka bada hakuri kai ki bada hakuri sannan a je kotu wani ma alƙalin zan masa magana ce da Allah shari'ar nan ka ai a janye a dawo mana da ita in yaso sai kaga an yi sulhu wa sulhu khair wa qudratul anfus shuha dole ka muna fata in wannan sakon namu ya kai ko suna kusa zo mu samu dan kwamitin mu ga alƙali Ibrahim ga Dr. Muhammad Law ga sauran su nan sai mu ga yadda zamu gyara wannan abu kin a kusa suke malam mutum ne ya mutu watannin baya yana da hannun jari da ya shekara a wannan watan shin ya halatta a fidda mishi zakka in lokacin zakka ya yi bai mutu ba bai rasu bai fitar da zakkan bai rasu kaga zakkar ta zama bashi a kansa kafin shayar ta dawo gado to sai an fitar da wannan haƙƙin Allah wanda lokaci ya yi kuma ya kai misali kuma ya shekara kuma mallakarsa ne ya cika sharaɗi mulkun kamil haulin kamil nisabun kamil to kaga dole a fitar da zakka menene matsayin shafa mantileta a hanci mutum yana azumi daga waje-waje a sa shi a can ciki din nan shine malamai suke ga cewa kamar karra'i yar'a haula al-ima shi ko aje ka fi saboda hanci da baki su ne kai sai azumi yake karewa to duk wani abu da zaka tusa a hanci ko ka tusa a baki to kai hankali ka zai iya shigewa ya zame maka matsala 50,000 daga kamfanin Al-Qasim Suya Allah ya ji kan alƙasin tuya, bawan Allah mutum arziki Allah ya ji kansa. To kamfaninsa sun kawo 50,000 a saka asusun marayu, Allah ta albarka da kauna ya kauda fitintinu a cikin kamfanin kuma ya ƙara musu albarka shi kuma Allah ya ji kansa. Turmin zani biyu daga wasu ƙawaye suka ci a yi musu addu'a. 3,600 daga makarantar College of Nursing Gombe mun fara jarabawa, Allah ya ba ku sa'a. Yaji biyar da riga da wando, Allah ya biya mu bukata a ba marayu. 210 daga ɗaiɗaiku, Allah ya biya muku bukatu. Sauran addu'o'i kamar za a ma iyali na aiki na kidini a taya ni da addu'a. Rashin lafiya yaro na tunda na haife shi shekara 2 yayinsa wuyansa baya tsayawa. An ji asibiti kuma Allah ya shirya mana da yaranmu. Yawan sace-sace a unguwanninmu. Allah duk wannan rashin aikin ne. Matasa ba aikin yi wa dole kajinku da tsauranku da shagojinku da kayan wankinku da tasalmanku duk sama za a yi da su da faɗi ba. Allah shirya mana su. Allah ka mana ƙarshen waɗannan fitintunu. Allah muna roƙonka ka ba Najeriya lafiya da zaman lafiya. Fitintunun rashin tsaro Allah ka inganta mana. Tattalin arziki Allah ka inganta mana. Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya. Allah ka kawo mana da fitintunu na zahiri da na batini. Zaɓe da yake kin karo mu Allah ka zaɓa mana na gari. Allah ka canza mana mummunan hali zuwa kyakkyawa. Allah ka tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم صل على نبينا محمد